Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Allah ya yi wa mashahurin dan damben kutufan nan Muhammad Ali rasuwa bayan ya kwa shekaru 32 yana fama da cutar makirkitan jiki. An da haifi Muhammad Ali ne a ranar 17 ga watan Janairu na shekara 1942. Kafin wannan dan talikin ya murabus daga wasan damben kutufo, ya jima da mamaye fagen gasar bikin Olympic wanda har ta kai ana masa kirari da fitaccen dan damben zamani. Muhammad Ali, wanda mahaifinsa mai sana'ar fenti ne da ke Kentucky, ya rungume wasan dambe tun yana dan karamin yaro matashi lokacin ana kiransa Cassius Clay. Ya taso saurayi mai cike da kwazo da kuma himma kamar yadda mai koyar da shi ya bayyana shi. Ali ya yi nasarar farko ne a wannan wasan damben cikin shekara 1964 lokacin da ya yi nasarar farko a damben ajin masu nauyi. A cikin shafin jaridan Washington Post, sashen labarin wasanni, jaridar ta rubuta cewa Muhammad Ali kusan shine dan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na farko dan Amurka da ya samu wa kasar nasara kuma ya cika bakin kare wannan nasarar kuma ya kare din. Jaridar ta ce akan sa shi Muhammad Ali, akan sa jin cewa Muhammad Ali na cewa nafi kowa karfi, duk wanda ya jitta gaba na zan buge shi, idan kuma kana da jaka gwada. Muhammad Ali dai ya canza sunansa ne daga Clay zuwa Muhammad Ali lokacin da ya karbi addinin Islama. Sojojin Amurka sun sake samun gawarwakin mutane hudu waɗanda suka bace sakamakon ambaliyar da aka yi a Texas, inda sojojin ke atisaye. Wannan ne ya kawo adadin mutanen da suka mutu zuwa 9. Sakataren tsaro Ash Carter ya tabbatar da cewa sojoji 9 ne suka mutu. An samu gawarwakin 5 tun da farkon ranar Alhamis, bayan da katuwar motar sojan da ta nemi ruwa ya gaba da ita lokacin da suke cikin ta. Sojoji 3 ne suka tsira sakamakon wannan ambaliya, kuma yanzu haka suna nan ana ci gaba da duba lafiyarsu. Sojojin da suna atisaye ne lokacin da wannan ambaliya ta rutsa da su. Kata ya ce wannan ya sa sojojin sun koyi wani darasi na musamman, kuma daga yanzu sun san abin yi idan hakan ta sake faruwa nan gaba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Juma'a cewa wajibi ne Isra'ila da Palestine su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikici da ke tsakaninsu wanda ya ƙici ya ƙi cinyewa. Kerry ya ce wajibi ne mu samu mataki na musamman da zai nuna bambancin halin da ake ciki da yanzu game da wannan rikici. Kerry dai yana wannan kalami ne salin da yake wa manema labarai jawabi a wajen taron da aka yi a Paris domin nemo hanyar zaman lafiya tsakanin Palestine da Isra'ila. Ya ce kowa ya yi ittifakin cewa ba za a iya samar da wani matakin da za a iya tilastawa kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ba, dole sai ta hanyar lumana kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu. Ministoci daga ƙasashe sama da 20 ne dai suka yi kwamba inda suka amince cewa Paris za ta ɗauki ɗawainiyar samar da babban taron ƙasa da ƙasa a ƙarshen shekara domin tattaunawa akan wannan batu. Sai dai Isra'ila da Palestine ba ɗaya daga cikinsu ta halarci wannan taron na jiya. A cikin sanarwar bayan taron da mahalarta taron suka fita, sun ce hanyar samar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu shine ta kowane ya amince da sulhu tare da cire son rai, wanda shi kadai ne hanyar da za a iya samun dawwammamen zaman lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani jirgin dawon kayan soja na Amurka ya sauke wasu kayayyakin yaƙi a ranar Alhamis a garin Maria da ke arewacin Syria, inda 'yan tawayen ISIS suke daba-daba. Wannan dai shine ƙarin makamai na farko da Amurka ta baiwa 'yan tawayen bayan roƙon da ta yi cikin makonnin da suka gabata. Haka kuma jirgin yakin Amurka ya yi ruwan bamabamai ga ƙungiyar IS wadda take da tunga a arewacin birnin Aleppo, duko hakan yana cikin ƙoƙarin ganin an taimaka ma garin na Mariya ne domin ganin ƴan ƙungiyar ta IS ba ta kwace wannan gari ba. Sai dai kuma jiya Juma'a kana Rat Raider mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ta tsakiya ya ke ba da cikakken bayani akan wannan yunkurin Amurka na samar da ƙarin makamai ga ƙungiyar. Ya ce dai Amurka dai ta samar da makamai ga Larabawan Siriya domin ganin sun samu nasarar murƙushe IS domin ko suna samun nasara kan wannan faɗan da suke yi. Sai dai Raider ya ƙaryata rahotanni daga masu karin rajin kare haƙƙin jama'a na cikin gida da ke cewa makaman da Amurka ta baya gudunmuwa har da mai lalatankar yaƙi. ‘Yan tawayen da ke da goyon bayan sojan Siriya sun kwashe makonni suna neman taimakon Amurka, suna cewa ga ƙungiyar ƙurdawa nan da ke ƙarƙashin sojojin Siriya da ake kira Turanci Syrian Democratic Forces sun samu gudunmuwan kayayyakin yaƙi daga Amurka, amma su an ƙyale su yaƙi dai domin ganin an ceci wato garuruwan Azaz da na Mariya, sai ƙara ƙazanta yake tun a cikin watan Fabrairu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ce tsohon shugaban ƙungiyar Sepp Blatter shi da wasu manyan jami'an ta biyu sun yi wa kansu ƙarin allowance da ya kai har na dala Amurka miliyan 80 a cikin shekaru biyar. Lauyan ƙungiyar ya ce Blatter da tsohon sakataren ƙungiyar Jerome Valk da kuma daraktan kuɗi na ƙungiyar Marcus Kuttner sun haɗa kai domin azurta kansu a tsakanin shekarar 2011 zuwa shekarar 2015 lokacin da suke shugabantar wannan ƙungiya. Jiya Juma'a ne dai aka bayyana sakamakon binciken da ƙungiyar ta gudanar a bainar jama'a. Wannan kuma yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka kai samami headquarters ƙungiyar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na biyu kuwa zai magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da shi. Rahotonmu na uku kuwa zai mana magana ne akan taron faɗakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi. Shi kuwa rahotonmu na huɗu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. Sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Ta sa zan cire so ƙauna, ta rafin ciki ke miki a raina.
jami'an kiwon lafiya a jihar Maradin Jamhuriyar Niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaki da cutar zazzabin malaria. Wakilinmu Shu'aibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya kirdige yawan ƴan malatin da sauraya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa daukar matakan daura da mara yaki da cutar zazzabin cizon sauro. Muhammad Lawal Jajuna, shugaban sashen yaki da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya ta jihar DRSP.
Yaki da cutar cizon sauro ya kumshi kuma har da labarun da za a bada cikin takardun da za a bincike a ga kamar zo misali gidan rumbi satin ga mutum nawa sun kamu da cutar sauro, mutum nawa sun karasu, mutum nawa an ka bincike jinin su, cikin jinin nawa a positive nawa a negative, to wannan takardun za a bincike su da guda-guda. Su kuma dama kyan abun duk an kai shekara biyu a sake dibawa takardun nan a ga mi yayyawa ciki wanda za a rage ko mi ayi kana wanda za a karawa, saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwarai saboda abubuwa sun yawa ciki.
Ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su dawa-dawa ne ta hidamuwa?
Waɗanda ta hidamuwa dama yara ne kanana da mata masu juna biyu, kuma cikin yaran ma kanana daga shekara guda zuwa shekara biyar su ne masu sarta da mu, don kadi ba cikin rafar ɗinmu duka kaga duk su ne sun kai kamuwa da masu sarta, kuma su ne sun kai rasuwa da mata masu juna biyu. Alhamdulillah yan shekarun tun da an ka bunƙasa wanga yakin da masu sarta cikin sauro mun samu sauki kwarai, tun da sai ka ga cikin shekara wajen mace 20 zafin sauro ta kashe, to yanzu an kai shekara 4 babu macen da sauro ya kashe mai juna biyu.
Daga cikin likitocin na ci karo da Malam Ya'u Zakar Abba Aji da ya zo daga Bilma arewacin Nijar.
To a Bilma dai babu kaso ciwon sauro wannan da dama dai yanzu.
To can wani irin jan hankali za a yi mutane na kokowa da sauro?
To wajen jan hankali da zamu musu su rinka sa gidan sauro, su bar zub da ruwa, kuma dauda duka shi yake kawo sauro, kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa.
A can Bilma kuna da isasshen kayayyaki aiki na kokowa da sauro?
To a can Bilma muna da, sai dai wanda zamu sa magari duka ne bamu da.
Tunda dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce, to ina matakan dauka na a ce an shawo kan wannan matsala ta zazzabin cizon sauro? Muhammad Lawal Jajuna ya dawo da ƙarin haske.
Yanzu matakin da zamu dauka shine takardun nan mu bi su da guda-guda dalla-dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu. Tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30, shi yoshi za a tsaya dushi shi ga ƴan malati su mai yawa, ga mata masu juna biyu masu wajen awo, ga yara wanda za ma awon abin, yanzu kamar ka ɗauki likitan sa ya sabuwa, to wanga takardun sai ya cika su sarai kowane wata. To shi ne aka lissahi a taras kwana da su don muna iya gaya maka yanzu for example mutum nawa ya kamu da musassar cizon sauro wanga satin, mutum nawa an ka jiba jinin shi, cikin jinin da an ka jiba wane ne an ka ga kwayoyin masassar cizon sauro nawa ne a bayar komi, kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa. To abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a ga ya za a rage nauyin wannan takardu.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Nijar.
Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu wani nau'i ne na rigakafi, domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu.
Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikin su. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Burnun Kudu ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke Birnin Dutse.
Da akwai rigakafi ta allura da muke yi, wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ce mata TT, wato anti-tetanus. Ana fara yin wannan allura da zaran mace ta fara jin motsi a cikinta, ta wannan lokacin ya kamata a ce an fara mata wannan allura ta rigakafi. Ana yin wannan allurar rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan, kaman wata hudu yana cika wata hudu in Allah ya yarda in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi zamu tambaye ta in ta ce eh ta fara jin motsi to a wannan lokacin zamu fara bata wannan allura ta farko kenan bayan sati hudu za ta sake dawa a sake bata allura ta biyu kenan to in an bata ta biyu nan ba za a ƙara bata ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai musannin za ta zo sannan kuma sai a dora akan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan cikin da yazo na biyu kenan zamu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta fara jin motsi to sannan sai bata allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati hudu zamu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata hudu za a dora ta biyar kenan to wannan tabiyar din da za a yi mata to za mu ce to shikenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake ma mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara 10 in ta kuma samu wani ciki sannan za a zo a yi mata amma in kafin shekara 10 nan ta kuma duk samu wani ta saka da za mu ce nawa aka yi miki ta ce mana biyar to za mu sa mata complete
ta gama
kenan a wannan yanayi amma za mu ce to idan kuma bayan shekara 10 a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo ta samu ta yi shi
yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan dake cikin cikinta babu wani rigakafin na cutar zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu
ai ko shine ko babban ma rigakafi da ake yi mace mai ciki saboda muhimmancin sa yana kare uwa yana kare da saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata ƴar doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda muhimmancin sa zamu samu ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata zamu ce to sha a gaban mu yawa domin tabbatar da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zaran mace ta ce ta fara jin motsi a cikin ta na wannan yaro sannan za a fara ba ta shi shi ma muna bada shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a ƙara bata ba sai bayan wani sati hudun sai da za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da kuma ita mahaifiyar yaro
malama Bilkisu Usman Birnin Kudu kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halimatu Abdullahi a jihar Bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanyawa jariri a cibiya da zarar an feshi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Baucin Yakubu.
Hukumar lafiya ta tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo.
Da aka kira shi wannan taro an kira shi ne don a ƙara wayarwa kan jama'a akan waɗansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda basu ma fi sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi maganin da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa chlorhexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai fadi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taba wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar Bauchi da jihar Sokoto a lokacin da aka kawo shi Najeriya so bayan 'yan shekaru da amfani da aka yi ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa iyaye mata da yara wajen lura da yaransu to shi ne wannan hukumar lafiya ta kasa wato Federal Ministry of Health suka zo nan Bauchi su kara jaddada abun kuma su kara yin bayani su nemi haɗin kan al'umma da ku 'yan jaridu da mu ƙungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka saboda a kara wayarwa kan jama'a dan a san amfanin wannan magani.
Dr. Labaran Dattijo kenan. Pharmacy Jibran Aliyu Tafida ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara ƙanana.
To wannan taro da aka yi yau dai taro ne din saboda fadakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara kanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda 15 wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko. Wato abinda na farko dai tukuna abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura da cewa musamman a Najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen kananan yara yan kasa da shekara 5 da iyaye mata. To amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin su mutuwan su ya karu ne. To sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen yan kasa da shekara 1 din nan sabbin haihuwa, shine musamman kamar abin da ya shafi kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen auga iyaye mata saboda haihuwan yaran da ba su cika watannin su na haihuwa ba.
Pharmacy Jibran Aliyu Tafida, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuwa lokaci ne da zan bar ku da Muhammad Salisu Rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa.
Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu dan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya.
To Allah ya taimake mu sai aka samu wani dan hanzari ba gudu ba, sai aka sami likita a Katsina da ya zo shi ba magani ba zuwa ya danye aikin fitsari ba, harkar kutarta ya zo gyaran masu kutare da ya zo sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan kanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo. Sai tambaya ya ce menene matsalar su, ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce. Matsalar yoyon fitsari ya dai dan yi binciken da zai yi sai ya tafi ya je training a Ethiopia a ne ma zance 1982 ya je yo training ya dawo. Da ya dawo ya je can kasar su ya samu kuɗin da za su gudanar da aiki sai ya zo ya fara. To cikin ikon Allah ya fara din kuma Allah ya taimake shi ya fara da kafar dama, akai ta samun nasara abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan Kano yana shemu bayan kaman za a iya kusan shekara 10 kenan da farawa sa a can Katsina ya zo na. Amma kamin nan wannan lokacin yaran mu da matan mu sai dai su tafi akwa Ibon Kadubi nisan nan ko su tafi Zaria ko Ibadan ko Maiduguri. To Allah ya taimake mu ya kawo mana haggida, so mu kuma cikin nasu abin mu kuma Allah ya sa muka training din nan mu ma muka koya. To yanzu zan iya ce maka kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin. Idan ka je Zamfara da akwai, in ka je Sokoto, in ka je Kebbi, in ka je Kaduna, in ka je Jigawa, in ka je Maiduguri, in ka je Yobe, in ka je gasunan dai ba dai bai mu dai da yawan har yanzu amma dai dai ku ne. To amma kuma cikin ikon Allah yanzu aikin da muke yi din saboda ya zama ya cikin sauki, yawa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi wadancan idan suka dauko maka har zuwa yanzu gaba ɗaya kaman ba ai komai bane. Yawa so yanzu Allah ya tuba kaman mu a nan Kano a duk shekara idan ka dauki shekara 5 zuwa yanzu muna yin kusan muna yi wa mata muna yi musu ba wai aikin ake number aikin ake kirga ba, a su matan da aka yi wa aikin muna yi wa mata fiye da 400
a shekara
duk shekara in Allah ya yarda muna yi wa mata fiye da 400.
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan tattaunawa da yi da Dr. Amiru Imam Yola, kwararren likita a asibitin kwararru na Murtala dake Kano. Dangane da ci gaba da aka samu wajen yaki da cutar yoyon fitsari dake addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa. Ibrahim Alfa Ahmad Galeka.
Masu sauraro, kwata kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ya kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a Jami'ar Alƙalam dake Katsina, kuma kina da shekaru har 79 a duniya. Ya kance wannan al'amari yake? To Hajiya, a wancan shekaru na baya baki samu lokacin karatu bane, shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru?
Lokacin to ni sai da muka tashi garin mu dai ba makaranta, ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta primary garin mu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsana aka sai su suka yi. To amma mu nan garin babu, amma an sanya wa saboda aka yara yan kadan aka cincinta aka sanya su. Ni dai ban shiga ba. Sai bayan na yi aure, mai gidana shi ya koya mani karatun, yadda zan yi karatun rubutu, karatu da rubutu. To nan na koyi karatu da rubutu da abu. Bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin, sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a Ingila. To sai ya same shi can. To sai muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani. Shi mai son koyarwa ne, kuma mai son a yi karatu ne. Saboda haka sai ya tsaya mani ya sayo man littafi. Akwai littafi wani essential English for foreign students.
Hajiya Fatima Lami Kurufi kenan, wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru 79 da haihuwa. A saurari shirin na gari na kowa a ranar kowace Lahadi cikin shirin Hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, Allah ya yi wa mashahurin dan danben kutufan nan Muhammad Ali rasuwa bayan ya kwa shekaru 32 yana fama da cutar matarkatan jiki. An da haifi Muhammad Ali ne a ranar 17 ga watan Janairu na shekarar 1942. Kafin wannan ɗin, Talike Murabus daga wasan danben kutufo ya jima da mamaye fagen nasarar gasan bikin Olympic, wanda har ta kai ana masa kirarin fitaccen ɗan damben zamani. Muhammad Alde, wanda mahaifinsa mai sana'ar fenti ne da ke Kentucky, ya rungumi wasan dambe tun yana ɗan ƙaramin yaro matashi, lokacin ana kiransa Cassius Clay. Akalla mutane 19 ne suka mutu a ranar Alhamis a arewacin India, lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin korar wasu mutane a inda suke dandazo da sunan ibada a filin da ba mallakar su ba. 'Yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu lokacin da suka ƙoƙarin ganin sun fatattaki mutanen kusan su 3,500 addinin Swadhin Bharat, wanda suka mamaye wurin da suke wannan ibada ba bisa ka'ida ba har na tsawon shekaru biyu a binnin Mathura. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Juma'a cewa wajibi ne Falastin da Isra'ila su ɗauki mataki na sadidan da zai kawo ƙarshen wannan rikicin da ke tsakaninsu, wanda yake cinyewa.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.